نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة
الله وبركاته. بركة مدسادوة مجلسي نبقي تكيم مجالس أمو نتفسير القرآن من جرمة واند مكيي أتكيم وانا وطان رمضان وانا مسلاتينا الفرقان وانا قرينا منكنو الله يكارم وانا قريس أري دكاريا دا البركة جسورا قرور ومسلمي باكيد yau zamu tashi aya ta 55 a cikin surat Yasin insha Allah. Amma kamar yanda muka saba, zamu amsa tambayoyi. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah, akramakallah, amin. Shin ya halatta amfani da aphrodisiacs da mata suke sha, wato kayan mata? Na'am. Wannan za in aka dauke su ta bangaren abinci da yake gyara jiki, babu laifi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aure Aisha, ba ta da kumari, tana da dan rama, rashin cikar jiki, sai yasa aka rinka bata sabon dabino, rutab da kuma gurji, wato da kokamba, sai ta samu cikin lokaci kadan ta dan yi kumari. To wannan jinsi na abinci ne ya halatta. To amma dukkan abin da za a yi amfani da shi, ko na abinci ko na magani, sharadinsa ya zamanto ba mai cutarwa ba ne, tunda ka'idar cuta haramun ne, saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramta musu al-khaba'ith, wato abubuwa waɗanda suke miyagu. To duk abin da yake mai cutarwa mugun abu ne. Shi yasa ne malaman usul suka fitar da ka'ida ta a cikin ilimin ka'idodin fiqhu, suka ce wa aslu kullu ma yadurru al-man'u wa aslu kulli ma yadurru al-man'u. Ka'ida shine dukkan abin da yake cutarwa to an hana shi. Saboda haka idan waɗannan abubuwa din suna cutarwa, sai a guje su. In kuma ba sa cutarwa, ya halatta, yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halatta. Ka'ida shine Allah ya dukkan abin da yake bayan kasa, Allah ya halatta shi sai abin da shari'a ta zo da hani a kansa. Huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah shine wanda ya halitta muku abin da ke bayan kasa dukkaninsa. Saboda haka dukkan wani abu wanda yake akwai fa'ida ga dan Adam a lafiyarsa, ko a ingancin jikinsa, da karfin jikinsa, babu laifi yayi amfani da shi idan dai ba mai cutarwa ba ne, ko kuma idan cutarwarsa ba ta fi amfani rinjaye ba. Tunda akwai abin da yake cuta ne gaba ki ɗayansa babu amfani, akwai kuma abin da yake amfani ne gaba ɗaya ba cuta, akwai kuma wanda yake akwai cuta akwai amfani. Idan amfanin ya rinjaye cutar, sai ya zamanto halattacce ne. Idan cutar ta yi rinjaye akan amfanin, sai ya zamanto haramtacce. Wallahu ta'ala a'lam. To sai wannan yace har you find something some with writings na ayoyin alqur'ani akai, suna cewa na mallakar zuciyar miji and so on. Idan irin wannan ne wanda za a ce na mallakar zuciyar miji, to wannan akwai alamar sihiri a ciki. Idan kuma sihiri ne, sihiri kafirci ne, a guje shi. Duk abin da zaka ji an ce za a baka ikon, in ba abu ne wanda yake zai taba zai gyara lafiyar jikinka ba, in abu ne wanda yake zai yi tasiri akan wani, to wannan tasirin in dai ka ji ana maganarsa, to ana amfani da shi ta hanyar shaidanu, miyagun aljanu, wanda yake kuma sihiri ne, sai an yi musu abubuwa na kafirci sannan a yi. Wannan bai halatta ba, saboda sihiri kafirci ne. Allah madaukakin sarki yace wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, sun sani duk wanda ya sayi al'amarin sihiri ya saye shi to bashi da rabo a lahira, wanda yake nuna cewar an yi ibtalin sihiri in ma da amfani amfanin nasa shari'a ta soke shi. To ai ga baki ɗaya ma batun mallakar ai mun ce haramun ne, sawa'un namiji yayi ko mace ta yi na wannan mallakar, amma ta abinda zai bada nishaɗin jiki, ta abinda zai gyara alaƙar auratayya, wannan ya shafi duk ɓangaren biyu. Kuma ni na haka na amsa tambayar, ba wai abu ne wanda yake banci, ban ɗauki kan cewa dan duk da yake ta ce kayan mata, amma ai ma'anarsa ma za ta zai zo a kan abubuwan da suke sanya ma namiji ƙarin nishaɗi ko kuma ƙarfin da zai iya maganin rauninsa wajen alaƙar auratayya. To wannan duk ya shiga cikin wannan babin, abinda na amsa tambayar akai duk ya shiga, duk ya haɗa dubiyun. Amma dangane da mallakar zuciya na wannan tasiri ko kai tasiri akan ko abinda zai maka tasiri akan mace, ba ta son ka a kafe ta ta zamanto kan cewa sai kai kawai take gani, ko kuma ita ta ɗauke zuciyarka daga kowa in ba gare ta ba, to wannan wannan shine wanda yake nau'in wanda sihiri yake shigarsa wanda bai halatta ba. To sannan kuma wannan yace assalamu alaikum, Allah ya saka wa malam da mafi alkhairin sakayya amin. Mun kasance muna kasuwanci amma riban ajiye ta muke yi, yanzu mun dauki riban mun sake bude wata wani shagon mun zuba kaya amma ban fara sayarwa ba. Tambayar mu ita ce zakkan bana har da kayan sabon shagon zamu yi lissafi? Na'am, zakkan abin kuka tashi yayin da kuka tashi fitar da zakka, idan kun riga kun sai kayan kafin hauli ya zo, kafin lokacin fitar da zakkanku, to idan kuka tashi lissafin zakka za ku yi lissafi da kimar waɗannan kayan, ba inda kuka saya ba, inda za ku sayar da su a kasuwa shine abin da yake kimar su a kasuwa, ma'ana inda ake sayar da su, ba a inda ku kuka saya ba. Idan kun saye su kowane kaya guda ɗaya akan naira 1000, amma a kasuwa ana sayar da waɗannan kaya kowane ɗaya naira 1500, to za ku ɗauka waɗannan kaya kimar su kenan 1500, sai ku buga akan adadin kayan, sai zamanto shine kuɗin da za ku haɗa tare da nisabin, tare da kuɗaɗenku na nisabi na asalin dukiya, tare da kuɗaɗenku na asalin dukiyarku, sai ku fitar musu da zakka. Domin idan da ba ku mayar da wannan ribar, kun mayar da ita ta zamanto kaya ba, da ai za ku sanya ta a cikin lissafin dukiyar da za ku fitar ma da zakka. Saboda haka juya ta da kuka yi ta zamanto cewar wato kaya ne na kasuwanci, wannan ba zai fitar da ita daga zakka ba. Domin urudu tijara a bisa magana ingantacciya shine kayan kasuwanci su ma ana fitar musu da zakka. Amma da wannan ribar, maimakon a ce kun liza, maimakon ku shigar da ita cikin sayan kaya, sai kuka raba, sai kuka yi amfani da wannan ribar, alal misali kuka sai tiket din tafiya umra, kuka sai kuɗin da za ku yi guzuri da shi na tafiya umra, to wannan kun shigar da shi, kun yi amfani da shi akan amfanin kanku, ya zamanto ba rarar arziki bace, ba rarar dukiya bace, wannan ribar za ta shiga cikin zakka ba. Domin kun mayar da ita zuwa kiniya, zuwa abinda kuke mallaka wanda ba kasuwanci kuke yi da shi ba. Wallahu ta'ala a'lam. Sai bangare na biyu na tambayar, farashin saya ko na sayarwa za mu yi amfani da shi in za a fitar da zakka? Na amsa wannan cewa farashin da za a sayar, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتجعل أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
نعم الله جل وعلا يتي إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون حقيقة إن الجنة أولنا الرانة suna cikin shagali suna mani inta wato ana suranta mana ne kamar majigi ake mana na tashin alkiyama aka ce fal yauma to a wannan rana watar wani rai wato ba za a cuci rai wani rai da komai ba kuma ba za a yi muku sakamako ba sai da abin da kuka sance kuna aikatawa so sai aka ci gaba da fadan yadda ranar za ta kasance to Allah yace hakika ya karfafa wannan da harfin tauhid domin tamka a mutane an dauke su akan rashin sanin su tamkar wanda suke inkari ne cewa yaya halin yan aljanna zai kasance to sai Allah yace yan aljanna a yau a wannan rana a ranar da wato ake yin hisabi a ranar da babu zalunci to su suna cikin wani shagali shagalin sai aka ce aka yi masa tankiri aka yi masa nakira domin a nuna girman shagalin da suke ciki da cewa abu ne wanda fahimta ba za ta iya daukan sa ba wato suna cikin abin da yake shagaltar da su ka duba tashin hankalin ranar alkiyama tashin alkiyama da na hisabi to wannan yana nuna kan cewa ɗan aljanna ana shigar da su aljanna tun ma kafin a gama hisabi sune wanda suke shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba to suna shiga cikin aljanna tun a ranar tashin alkiyama tunda wannan ba shigar rayuwar lahira ai sai an gama hisabi sannan za a fara rayuwar lahira wannan ita ranar kiyamus sa'a ne to a wannan ranar su har an shigar da su aljanna suna cikin shagali wato sun shagaltu da ni'imomin da suke ciki ya shagaltar da su gabarin ma su san menene ma yake faruwa a arsatul yawmil qiyama sun shagaltu da abin da yake ni'im da abubuwan da suke faranta musu rai menene a shagalin shine waɗansu daga cikin magabata sun ambaci ga nau'in shagalin waɗansu su ce jin waka waɗansu su ce kawar da budurci waɗansu su ce abu dai daban-daban to amma kamar yadda Ibn Ashur ya ce kasancewar cewa Allah madaukakin sarki bai ambaci maf'ulun na shugul din ba suna cikin shagali dame bai fada ba shine duk irin abin da zaka dauka yana shagaltar da mutum ga sanin tashin hankalin tashin alkiyama to suna cikin sa suna cikin sa duk wani abu mai shagaltarwa kuma fakihun suna mani'inta suna mani'inta alfaki daga fakiha ne fakiha shine kakaci da farin ciki ka san wanda zaka ji yana kakaci yana wasa na kakaci jin dadi ya isa matuka ya isa matuka babu wani alamar tashin hankali ko damuwa tare da shi haka Allah ya sifanta yan aljanna a wannan hali za su kasance suna mani'inta cikin farin ciki hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'ik da su da matayensu suna cikin wato inuwoyi na 'ala al-ara'ik akan gadaje irin masu rumfadin nan muttaki'una tisa gishingide wato wannan shine cikan ni'ima cikan ni'ima ba za ta yi ba idan mutum shi kadai ne ko tafiya ne kai kaje aka saka irin babban hotel kai ka rinka juyawa da kai sai bango kake kallo babu wani wanda yake za ka gaya masa watakila sai dai ka dauki video ka rinka turowa ka ce to ku gafa ga cikin ni'imar da nake ciki cikar ni'imar ya zamanto akwai wanda zai tarayya da kai a ciki to shine Allah sai ya sanya musu mataye wannan matayen sun hada da matayen da Allah ya halicce su domin su dama a cikin aljanna sune hurul ain inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna atraba urban atraba to akwai kuma waɗanda suke su kuma matan su ne na duniya idan ba a hana su shiga aljanna ba in su ma ɗan aljanna ne to Allah yana hada su Allah yana sadar da su tare da mazajen su jannatu ajnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab aljannat dawama da suke shiga cikin ta da iyayensu da matayensu da zuriyarsu saboda haka mataye haka za su kasance tare da mutum a cikin aljanna matan mutum to kuma hadisai sun nuna kan cewa matar mutum ta karshe matar mutum wato mijin mace na karshe shine mijinta a cikin aljanna shine mijinta a cikin aljanna shi yasa Abu Darda da yazo a mutuwa ta zo masa matarsa Ummu Darda wanda yake tabi'iyya ce faqiha ce ana magana ta akan kyanta da hankalinta ita ce wanda Bukhari yace kanat tusalli kama yusalli ar-rijal wa kanat faqiha ta kasance tana sallah kamar yanda maza suke sallah kuma malama ce masalan fiqhu to da tace ita tana so in Allah ya sa yar aljanna ce ta zamanto matarsa a aljanna sai ce to kada ki aure bayana saboda haka bayan mutuwarsa Muawiya ibnu Abi Sufyan Amirul Mu'minin lokacin yana shine sarkin musulmi baki daya yazo yace ya nemi aurenta saboda irin abin da take da shi na kyau da ilimi da matsayi sai tace a ita ba za ta aure shi ba saboda ta yi ma Abu Darda alƙawari cewa za ta tsaya ta jira ta har mutuwa ta zo mata dan ta zamanto matarsa a aljanna saboda ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to dike da sauran kuruciyarta sai Muawiya ya tura mata da nasiha yace to ki lizimci azumi yace mata ta lizimci azumi dan da sauran kuruciyarta to haka kaga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance yanzu kaga na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tana shekara 18 amma haka ta zauna sai da ta kara shekara 48 bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake su matansa ba za su yi aure ba tunda matansa ne a aljanna ba zai yi su sake aure ba duk wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura a duniya ya mutu ya bar su da ma wanda yake bai mutu ba kafin su dukkanin su matansa ne a aljanna to wannan saboda haka hum wa azwajuhum su da matayensu da wato waɗanda Allah ya halitta ya ba su a cikin aljanna da kuma matansu na duniya da wani abu bai hana su shiga aljanna ba suka shigo aljanna kuma wani abu bai hana su zamanto matan mazajen nasu ba ta kasancewar kan cewa bayan mazajen su sun yi aure to idan sun yi aure za su zamanto ga miji na karshe sai dai idan wani abu ya hana kuma na mani'i kamar mijin ya zamanto shi bai samu shiga aljanna ba wal iyad billah ko kuma sun riga shi shiga shi yana can ana tsarkake shi tukuna bai shigo ba to wannan Allah madaukakin sarki shi zai hukuncin sa ya ga wa zai bata to da su da matayansu suna kishingide a cikin inuwoyi wato inuwa tare da cewa a cikin aljanna babu rana mai kona saboda ita kanta inuwa ni'ima ce ko ba rana inuwa ni'ima ce ko ba rana inuwa duk sanyin air condition bata kai dadin inuwa ba saboda abin da ke fitowa daga cikin inuwa na iska wadda take mai ni'ima iskar oxygen temperature dinta mu'tadili ne daidai wa daida ne ba mai tsananin sanyi ba ba mai tsananin zafi ba kuma ba za ka same shi ba daga air condition ba oxygen take turo maka ba bal iskoki iskar take zuwa ma daga air condition irin waje take gurbata yanayi ce nitrogen amma waje take fitowa daga cikin inuwa oxygen ce mai ni'ima mai sanyaya jiki wanda in aka sanya maka ita ba wuya sai kai bacci to haka to Allah ya sifanta su da kan cewa suna cikin inuwoyi kuma alal ara'ik akan gadaje wanda yake nuna mulki dan ka san cikan mulki ba wai ka zauna kawai ko akan kujera keke haka ba a ka shingida akan kujera kana irin wanda take lilo din nan wanda take lilo mai rumfa haka domin tace al arika tana da rumfa wanda rumfar za ka ga an sanya mata abubuwan kyalikyali a jikinta wato lokacin da ake tafsiri muna yara in aka zo tafsirin wannan aya ina mukan tuno abinda marigayi sarkin Kano Alhaji Adoba yaro Allah ya ji kansa ya dauka darajarsa yana da wani gado wanda yake zama akai a cikin gida yake kishin gida akai za ka ganshi da ɗan waɗansu abubuwan alamomi yara ana zuwa ana ganin sa ranar Juma'a yana bada sadaka yana lilo gaba da baya in aka fassara wannan ayar irin wannan surar take fadowa cikin zuciya ka a lokacin nan to amma abinda ke cikin aljanna la khatara lahu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai taba rusuwa a cikin zuciyar wani ba duk yanda dan adam zai yi tahayyul zai yi tunanin ni'ima ya shirye jin dadi bai taba shirye jin dadin da yake Allah ya shirya shi a aljanna ba Allah ya yi masa hijabi tunaninsa ba zai taba kaiwa ya zuwa ganin ba kamar yadda Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah a'adda li ibadihi fil janna ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar Allah ya tana dan mabayinsa a cikin aljanna abinda idanu bai gani ba kuma kunne bai ji ba bai kuma taba tarsuwa a zuciyar dan adam ba saboda haka wannan ana fada ne dan a kusantar da ma'anonin gare mu amma hakikanin abin Allah ne kadai ya san ni'imar ya ishe mu kawai da Allah ya ce fi shughulin suna cikin shagali babba fakihun suna cikin ni'ima abinda Allah ya sifanta da cewa wannan ni'ima ne mani'imta ne to hakika mani'imta ne lahum fiha fakiha suna da wato fakiha sune kayan marmari a cikin ta ƴaƴan itatuwa na marmari abincin da baka buƙatar sa alfakiha shine abincin da ba shi ake so a ci a take ciki ba shi kawai ana ci ne ba dan yunwa ba dan jin dadi dan marmari sune ƴaƴan itatuwa kuma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a daren da yayi da aka yi salatul kusuf Allah ya kusantar da aljanna gare shi ya nuna masa ita har ya ga inubinta ya miƙa hannunsa zai ciro daga cikin inubin zai tsunko daga cikin inubin to Allah bai kaddara haka ba sai bai tsunko ba yace da na tsunko da kun rinka cin sa ma baka yata duniya har duniya ta tashi saboda shi jinsin arzikin lahira kenan inna hal zalal rizquna ma lahu min nafad wannan shine arzikin mu babu karewa a gare shi ba zai kare ba sai dai kawai ka ci iyakar yinka ka kyale babu zari kuma saboda su yan aljanna tsarkaka ne ba masu zari bane ba masu irin cin muguntan nan bane cin cewar watakila gobe ba za a samu ba a'a shi ci ne wanda yake na ni'ima lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un kuma suna da abin da duk suke neman sa yad'una yana daukan ma'ana ana daukan ana istiqaqin sa malaman tafsiri suna da kauli daban-daban daga cikin kaulin sun ce ma yad'un ai ma abin da suke wato yattaji'un abin da suke kiran sa min addu'a abin da duk za su kira a kawo musu za a kawo musu duk abin da za su kira wato in zaka suranta abin da yake kai a cikin tunaninka ma babu shi ka suranta shi za a kawo shi ko kuma min al-iddi'a shine at-tamanni abin da duk suke buri abin da duk suke buri daga sun yi burin sa a cikin zuciyarsu kawai sai kawai a kawo musu shi shi yasa ne ai kun ga a cikin suratul zuhr walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un afwan a cikin suratul shura a cikin suratul fussilat abinda duk ranku yake sha'awar sa naku ne da kuma duk abinda kuke kira kan a kawo muku daga zarar kai sha'awar abu a cikin aljanna kawai sai Allah ya kawo salamun qawlan min rabbir rahim gaisuwa ta sallama ta aminci mai girma za a gaya musu wannan gaisuwa daga ubangiji mai jin kai to wannan shine matukar jin dadi wannan gaisuwar sallamar daga Allah to mala'iku suna shigowa ma cikin wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartu akwai gaisuwar mala'iku sallam akwai gaisuwar mala'iku da suke cewa salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi haka za a mala'iku za su rinka gaya musu akwai kuma gaisuwa tsakanin yan aljanna a tsakankaninsu tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar su a ciki ita ce aminci to sannan kuma akwai ta Allah shine wannan salamun qawlan min rabbir rahim wannan qawlan dinnan maf'ulul mutlaq ne munabun an wato al-fa'il al-mabni lil majhul ay salamun yuqalu lahum qawlan min rabbir rahim salamun gaisuwa ta aminci an yi tankirin dan a nuna dawwamarta kun san a ka'idar larabci ba a farawa da nakira a cikin jumla sai dai idan an sanya mata wata ma'ana to ma'anar da ke cikin nan wajen tankirun litta'zim an sanya ta nakira ce domin girmama al'amarin wato gaisuwa ce mai girma madawwamiya da ake gaya musu ita daga ubangiji mai rahama ba sai aka ce aka Allah ta'ala sai ya sifanta kansa da rububiyya daga ubangijinsu wato wannan mahalicin nasu wanda ya kasance ya kuma shine yake jujjuya al'amarinsu tun suna duniya kuma wanda shine ya tashe su ya shigar da su cikin aljanna mai kulawa da su shine yake musu wannan gaisuwar kuma gashi rahimun wato aka zabi wannan sifa tata ita ce ta rahamar da yake yi ranar tashin alkiyama ba amfani da kalmar ar-rahman ba saboda ita ce rahamar da yake yi tun a duniya amma rahamar da yake a lahira to ita ce ake danga ake sifanta Allah da sunan ar-rahimu da ita domin ita ce rahama wadda take kebantacciya ga mu'minai amma kuma ba ta da iyaka ba ta da iyaka rahamar Allah a lahira ba ta da iyaka domin ita ce rahamar da za a sanya bayin Allah ma wanda ya musu rahama a cikin ni'ima wadda ba ta karewa ta dindindin wadda kuma duk irin abin da suke so sun samu duk irin abin da suke so ka san a nan duniya duk ni'imar da Allah madaukakin sarki ya baka dole wata ran sai ka nema komai Allah ya baka sai ka nema ba abinda zaka ce yau kai baka bukatar komai wani kai wata ran sai ka ce wayyo Allah dole wata ran sai ka ce wayyo Allah to amma banda a lahira ita a lahira babu zancen ka nemi wani abu kai hankolan nema yana tsarsuwa kana burin sa kawai ka samu to kaga ko wannan rahama ce da babu kamarta to wannan rahamar ita ce rahamar ta Allah da ita ce wato a bayyanar sifar Allah ta ar-rahim ta sunansa ar-rahim shi yasa sai aka ce min rabbin rahim daga ubangiji wanda yake mai jin kai to wannan ita ce matukar wato jin dadi na yan aljanna duk da yake wannan daban take da ganin Allah jalla wa ala wanda yan aljanna za su yi wannan gaisuwa ce da za su ji daga Allah amma kasancewar Allah madaukakin sarki ya ambace ta bayan ni'imomin da suke ciki na ɗan aljanna wannan ya nuna kan cewa ita ma wani mataki ce na ni'ima wanda yake sama da ni'imar jin dadin aljanna jin cewar Allah ya nemi ka gaisuwa ya nemi musu gaisuwar sallama Allah ne yake musu gaisuwar sallama to ka duba a nana Khadija a Allah madaukakin sarki yayi mata sallama a nan duniya kamar yadda yazo a hadisi cewa mala'ika Jibril ya isa mata da gaisuwa ta sallama daga Allah da kuma kan cewar ya mata albishir da gida a cikin aljanna na zinari to kaga wannan su keɓantacciyar ni'ima ce tun a duniya Allah ya ji yadda su wannan gaisuwa to kuma a cikin wannan akwai wato a abinda zamu go al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu fifiko da shi shine gaisuwar ƴan aljanna Allah ya sa ta zamanto gaisuwar su a nan duniya gaisuwar sallama gaisuwar sallama Allah ya sanya wannan gaisuwa ta zamanto ita ce gaisuwar musulmi tun a nan duniya kuma musulmi sune suka keɓanta da wannan suke wannan sallama a tsakanin su shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta ɗaya daga cikin hanyoyin da za ta kai ya zuwa ga shiga aljanna yace wallazi nafsi biyadihi lan tadkhulul janna hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum ya rantse yace ya rantse da wanda ransa yake hannunsa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba sai kun so juna bana gaya muku abinda idan kun yi shi za ku so juna ba ku yaɗa sallama a tsakaninku yaɗawa sallama a tsakankanin musulmi kun ga sababi ne na samun shiga aljanna domin abinda mutum yake rayuwa a kai shi zai tashi a kansa shi zai mutu a kansa abinda kuma ya mutu a kansa shi za a tashe shi a kansa to da yayin da aka saba da sallama haka nan za mu bar duniya a kan sabo da sallama to in Allah ya tashe mu zai tashe mu a cikin wannan a cikin aljanna sai ta zamanto gaisuwar sallama don haka mu kula da yin sallama mu guji al'adun jahiliya na gaisuwar barka da gaisuwar hello ko kuma yanzu yanda waɗanda suka saba da shiga ɗakunan zumunta kamar yadda ake ce musu suka ɗauki gaisuwar 'yan America hi da hey da sauransu Allah ya zaɓa mana gaisuwa wadda yake shi kansa zai yi ma 'yan aljanna kar mu guje ta mu yaɗa ta tsakaninmu domin fatan cewar mu zamanto ahalin samun wannan gaisuwar daga Allah tabaraka wa ta'ala to sannan Allah ta'ala ya ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wamtazul yawma ku ware a wannan rana ayyuhal mujrimun ya ku ma'abuta aikata laifi wato a wannan rana haka za kuma a ce musu a ce ya ku masu laifi su ne waɗanda suka saba ma Allah da ƙaryata manzanni basu tauhidi ba suka yi shirka kuma suka ƙaryata annabawan Allah basu da'a ga Allah ba basu taqwa ba sai suka yi fajirci to a ran nan za a ce musu ku ware wato ku fita dan saboda an tashi ga baki daya to a cikin filin arsat yawmil qiyama za a ware su a ce ku ware a wannan rana ya ku mujrimai shine Allah ta'ala ya ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yatafarraqu a ran da tashin alqiyama za ta tashi ranan za su rabe ba za su cakudu ba da juna kuma warewar ba zancen ka ce ina ciki ko bana ciki wanda duk yake cikin masu laifi haka zai tafi kuma kowa zai tafi ya bi irin shugabansa ne shugabannin bata suna da tuta ta bata wanda mabiyansu za su bi su masu fir'aunanci haka za su bi fir'auna masu jabberanci a mulki haka za su bi fir'auna masu shakiyanci haka za su bi shugaban shakiyai masu jagorancin auren jinsi da sauransu haka za su bi jagororinsu na al'umar annabi Lot wanda Allah ya halakar da su haka za su kasance tare da su wanda suke cewa su ai har suna cewa ai musu suna kyakkyawa maza masu sha'awar maza ko mata masu sha'awar mata kar a gaya musu da mugu kar a gaya musu irin sunan da zai sa a kyare su a kyamace su wai a yadda da su akan haka bayan gashi Allah ya ce atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kuna zai kema aikin alfasha da ba wanda ya rigaye ku da zuwa da ita daga cikin talikai baki daya to wanda duk suka zo suka bi su akan wannan haka za su taru tare da su shi yasa ɗan uwa ƴaƴanmu samari ku kiyayi bin celebrities indai ba kuna so ku kasance tare da su ba yayin da za a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun a ganku kun bi celebrities kun bi American Idol kun bi Nigerian Idol yanzu duk kokarin da ake kenan kowa wai shi ma ya zamanto idol ya zamanto babu kamar sa celebrity wanda ake ganin sa yana koyon yana kwaikwayon yanda yake sa kaya yana kwaikwayon yanda yake aski yana kwaikwayon yanda yake tafiya akwai lokacin da aka rinka tafiya a duniyan nan aka rinka tafiya tafiyar rawa tafiyar break dance ko lokacin da aka rinka yi wai har Allah ya ji kan malam Isa wazirin Kano da yayi wa'azi akai wai shi ma sai akai masa rawa irin tasa dan shakiyanci da shedanci to duk waɗannan abubuwa da wato samartaka take kawowa idan mutum yaro ya biye ma wannan to gashi nan zai kai kansa ne cikin mujrimai masu yi ma Allah laifi to kuma su ranar alkiyama haka za a rabe su daga mutanen kirki waɗanda yake su za su shiga cikin aljanna to idan aka ware su kafin tukuna su shiga cikin wutar jahannama wannan a lokacin da su ake tafiya da muminai ya zuwa ga aljanna sai a ce to ku kuma ku ware ayyuhal mujrimun masu laifi su kuma muminai sai a tafi da su zuwa ga aljanna to a lokacin ne sai kuma a ce musu wannan maganar da Allah ya faɗa alam a'ahadu ilaykum ya bani adam ku ƴaƴan annabi adam shin ban umarce ku ba Allah ta'budu shaytan cewa kada ku bauta ma shaytan innahu lakum aduwwun mubin hakika shi magauci ne makiyi a gare ku wanda adawarsa bayyananniya ce wato wa ani'buduni kuma nace muku ku bauta min hadha siratun mustaqim nace muku kuma wannan shine tafarki na madaidaici abubuwa guda uku a lokacin da za a tsayar da su Allah madaukakin sarki ya tuna musu dan ya zamanto karin bakin ciki gare su domin sun samu dama amma sun salwatar da damar su domin rayuwar kenan guda daya babu receipt babu maimaitawa babu komowa walau tara idh waqifu ala rabbihim qalu ya baynana walau tara idh waqifu ala an-nar qalu ya laytana nuraddu wala nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu liman nuhu an za si burin a dawo da su rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinu mun ji mun gani ka mayar da mu mu aiki nagari yanzu mun sami yakini to ai dama jarabawar kenan yanzu ya za a yi bayan an baka amsa sannan a ce ka zo ka zauna jarabawa an yi maka like duk kaga amsa sannan a ce ka zo ka zauna ka rarta ba jarabawa an yi jarabawa ba ai ba ai jarabawa shine a kyale ka baka san abin da za a yi baka je ka tsaya kai tunani kai aiki kai karatu sannan ka zo ka ga question paper amma ka kawo maka question paper ina jarabawa to wannan shine halin wanda bai yi imani ba sai da ya ga ya sami yakinin gaibun da aka ce masa kai amfani da hankalinka ga gaskata manzanni ka san gaibu ne wannan ka yadda da Allah ka bi Allah kuma ka gane kan cewa abinda Allah yake gaya maka shine daidai duk baka yi wannan ba to shine Allah nan zai ce banyi umarni a gare ku ba ya ku bani adam cewa kada ku bauta ma shaytan wato saboda duk wanda ya bauta ma wani Allah shaytan yake bauta ma hakikatan in yad'una min dunihi illa inatan wa in yad'una illa shaytanan marida ba wanda suke bauta ma ba Allah ba sai wato gumaka masu sunayen mata ba sa bauta ma kowa face shaytan kangararre duk wanda ake bauta ma ba Allah ba hakikatan shedan ake bauta ma shi yasa waɗanda suka isa matuƙa waɗanda suka isa matuƙa wajen kafircin shedan yake bii a shedan yake bayyana a gare su kun sai suna nan a New York yanzu sun yi cocin shedan sun kira kansu shedan devil worshipers the abinan ya suka kiran sa the church of the satan cocin shedan ina nan yanzu sun yi su da yawa a New York musamman da yawa kwanaki naga wani coverage na Economist magazine suka yi akan su to kaga su sun isa matuƙa wajen bautar kenan har shi shedan din kansa to amma yakan yi hijabi a bauta musulata da Uzza da tsumburbura da sauransu duk sunayen mata da amma hakikatan shedan ne ake bauta mu to shine Allah a ranar alkiyama zai ga mu mujrimai ban umarce ku barkan cewa kada ku bauta mu shedan da kan cewa shi kuma shedan ban ga muku kan cewa makiyi ne gare kuma bayyanin adawa ba wato adawar shedan a bayyana take yadda zaka gane bayyanar adawar shedan shine yayin da duka buwa suwa sun zuciyarka abinda zuciyarka ta sawwala maka kai na wani abu mummuna ka je ka aikata shi ka zo kana da na sani ya ake nabiye mu san raina ya ake nabiye mu san zuciyata to wannan shine ainihin gane adawar shedan shedan bai taba umartarka da alheri ba bai taba ce maka kai abin kirki ba waswasin shedan bai taba ce maka kai abin kirki ba shi yasa nema kowa hatta waɗanda ba musulmi ba suke magana conscience abinda yake wato zuciyarka take maka fada da shi kake ki kake yin abinda san zuciyar ta take so to wannan shine ainihin adawar shedan kuma adawar shedan ba ta tsayawa matsayi guda daya adawar sa a bayyana take ka duba kaga wanda suka zamanto su ne matukar kusanci da shedan wato bokaye da waɗanda shedan din yake bayyana a gare su irin yan bori da sauransu ka duba ka gani yanda yake mayar da su wannan bai isa ya nuna maka adawar sa ga bani adam ba dan adam ya zamanto kaskantacce shedan ya mayar da shi a surar akuya ko a surar kan jaki ko ya yi waɗansu sifar abu da fuskar sa wanda dukkan mutum idan ya gani zai ga wannan wato mummunan abu ne wanda ake kyamatar sa ake kin sa shi yasa yake cikin asalin halitta yayin da Allah ya bayyana sifar bishiyar da ke cikin aljanna shajaratul zaqum yace tsal'uha ka annahu ru'usu shayatin furanta kamar kawukan shedanu ne saboda muni saboda shedan mummuna ne to kuma haka yake sa dan adam ya zamanto mummuna saboda tsananin adawar sa gare shi saboda tsananin kiyayyar sa ga shedan to ka gane wannan cewa shedan makiyi ne to wannan ranar alkiyama Allah zai fada a lokacin nan dan adam hankalinsa zai tashi musamman kuma kaga wannan an fada ne a filin tashin alkiyama to sai kuma an shiga wuta wal iyad billah sannan shedan zai hada mutanen sa yayi musu huduba wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ما انا بمصرفكم وما انتم بمصرفين اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم bayan an yi hukunci shedan zai ce ma mutanansa da suka bi shi a cikin wutar jahannama Allah ya yi muku alƙawari alƙawari na gaskiya ni kuma ne muku alƙawari na saba muku dama ban da wani iko akan ku kiran ku ne kuka amsa mu dan haka kada ku zarge ni ku zargi kawo kanku ba zan iya ba ku taimako ba kuma ba za ku iya bani taimako ba na kafurta daga shirkar da kuka yi min shirkar da kuka yi min kuka bauta min na kafurta daga wannan bautar da kuka yi min to kaji karshen magana kenan to shine Allah zai faɗa musu wannan tun anan sannan yace wa ani'buduni kuma nace ku bauta min wannan shine tafarki madaidaici wannan alƙawarin da Allah ya yi ma ɗan adam shine alƙawarin da Allah ya musu tun a asalin halittar su kuma ya tuna musu arsunan manzanni dan adam bai zamanto dan adam ba za a busa masa rai a matsayin bani adam wanda sai da ya dauki yadda zai dauki amana Allah ya bijirar da mu ga baki daya tun kafin halitta yace alastu bi rabbikum bani ne ubangijinku ba duk muka ce bala a kai ne ubangijinmu ya Allah to Allah ya shaida ya shaidar da mala'ikunsa shahidina mun yi shaida an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafili dan kan ranar alkiyama kuce mun gafara daga wannan to cikin rahamar Allah shine Allah ya tunatar da mu ta hanyar aiko manzanni bai rike mu da wancan alƙawari da ya dauka ba sai da ya aiko da manzanni da alƙawarin da ya dauka a hannunmu ta hanyar manzanni da suka tunatar da mu da wannan suka gaya mana tunda ba za mu tuna ba yanzu zaka iya tuna lokacin da kake cikin mahaifiyarka zaka tuna lokacin da kake koyon tsotsan nono akwai dai wani aboki na da nake gaya muku ya tuna lokacin da yake koyon tafiya ko yana tuna inda yake kokarin tatata shi zai iya wannan amma akwai wanda zai iya tuna lokacin da yake koyon tatata to balantana ka tuna abinda ake lokacin kana alamud dar a cikin ruhinka ba za ka tuna ba amma Allah sai shine cikin ni'imar Allah shi yasa annabci yake rahama rahamar Allah da annabci shine sai Allah ya tunatar da mu a harsunan annabawa to yayin anan sai Allah ya tike Allah ya tsayar da su kafin tukuna su shiga jahannama a tunatar da su akan waɗannan abubuwa guda uku cewa nayi muku na umarce ku kar ku bauta mu sheka na umarce ku ku bauta mu na ce muku wannan shine tafarki madaidaici duk wannan ba wanda zai musu akan wannan to sai Allah ta'ala yace hadihi jahannamul lati wa laqad adalla minkum jibillan katira sai Allah ya ƙara gaya musu yace to kuma fa ya halakar da ya batar da halittu masu yawa daga cikin ku wato taro masu yawa na halitta da yawa shedan ya batar da su afalam takunu ta'qilun to me yasa ba ku kasance kuna hankalta ba ku gane saboda duk waɗanda shedan ya batar da su akwai wanda shedan ya kai su tudun nasira bal da ya jagorance su suka zamanto masu saba ma manzannin Allah ya ƙarshen su ya kasance ya fito ya bayyana kansa a matsayin tsohon najidu Suraqata bin Malik yace inni jarun lakum ya harzuka su ya cucuna su kansu je yakin Badar yace ina tare da ku zan taimaka muku ina tare da ku sai da ya ga mala'ika Jibril da Mika'il ya zo ya fita a guje yana cewa Allah ka cika min alƙawarinka ya dauka ya gama yawo yaje ya fada suka je suna bin sa ya Suraqa ina zaka tafi ya ina zaka tafi yace inni arama la tarawna inni akhafu Allah ni ina ganin abin da ba ku gani ina tsoron Allah kaji shege wai ina tsoron Allah to kaga inda ya kai su ga me ya kai su daga baya ba duk sun kare a cikin rijiyar Badar ba duk gaggagaggan wanda Allah ta'ala yake inna kafainakal mustahzi'in Abu Jahal da Al-Walid ibn al-Mughira da Utba ibn Abi Mu'ayth da Umayya ibn Khalaf duk ba haka suka kare ba a cikin qalib Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya kira su ɗaya bayan ɗaya yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan abinda ubangijinku ya muku alƙawari kun same shi gaskiya ni na samu abinda ubangiji na ya min alƙawari gaskiya to kuna gani shaydan yayi irin wannan waɗanda ya zo ya fito ma har ya gaya musu ya musu hudu ba suka bi shi hakikatan ba kawai da waswasi ba isa matuƙa kenan wajen walicin shaydan gashi yanda ya barranta daga gare su ya halakar da su to Allah yace wa laqad adalla minkum jibillan katira ya batar da wato taron halittu masu yawa daga cikin ku afalam takunu ta'qilun dan me ba za ku kasance kun hankalta ba kuma akwai wanda shaydan ya shiryar da shi ya zuwa ga tafarkin daidai akwai abin da shaydan ya tsinana a bayan kasa in banda bala'i da kashe-kashen bani adam da cututtuka da abubuwa da suke sanya mutane da na sani ya raba tsakanin yan uwa ya raba dangantaka shaydan ne fa zai sa da ya je yana lalata da mahaifiyarsa ko da ƴarsa ko da ƴan uwarsa shaydan ne fa zai sa wannan shaydan ne zai sa ka je ka dauki jinjiri jariri ka sa wuka ka yanka shi kamar rago ka sha jinin sa shaydan ne fa shine zai sa fa ka je ka samu ka kwakuno idan rayayye wani yaro almajiri haka aka je aka dauke shi aka kwakule masa ido dan ai abin da shedan ya fada duk akan neman abin duniya to duk wannan afalam ta kunu ta aqilu me yasa ba ku kasance kuna hankalta ba to bayan an yi wannan to sai Allah madaukakin sarki yace hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun to wannan ita ce jahannama wanda aka kasance a nemi ku alƙawarin ta a cikin wannan bayan an tsitse sun san ba su sauran hujja to ka san dama kawai shiga wutar jahannaman ne sai tukuna an nuna musu ita hadhihi jahannam to ga jahannam wanda aka kasance a nemi ku alƙawarin ta kuna cewa ƙarya ne ba ma za a bude tukuna ba su ganta tukuna tana gabanbala tana cikin fushi tana cikin wannan fushi yadda Allah ya sifanta ta to sannan sai sun zo shiga ne sannan sai kawai a bude ta hatta idza ja'uha futihat abwabuha sai sun zo shiga sai a bude ta bayan sun gama tsorata to sai kuma karshen tashin hankali a bude ta su ga hakikanin ta islawha al-yawma bima kuntum takfurun a ce musu ku shige ta a wannan rana saboda kafircin da ku kasance kuna yi wato ku dandani kunar jahannama saboda kafircin da kuke yi a duniya ai kaga ba wai saboda kawai sunan su bane ko saboda wani abu a saboda abinda suka yi ne saboda adalcin Allah kenan kafirci suka yi kuma Allah ya faɗi cewa duk wanda ya kafirci zai kono a cikin jahannama to haka nan Allah ta'ala zai ce musu ku kono a cikin ta saboda kafircin da kuka kasance kuna yi al-yawma naqtimu ala afwahihim a wannan rana duk dai daga cikin halin tashin alkiyama Allah ya ce a wannan rana muke rufe bakunan su wato kafirai Allah zai rufe bakin su wato kallimuna aidihim hannuwan su su mana magana wato shahadu arjuluhum kafafun su su shaida a gare su akan su bima kanu yaksubun da abinda suka kasance suna aikatawa haka nan Allah zai sa baki dan zai iya magana yayin ƙarya tunda ya saba ƙarya a duniya to a lahira dan isa matuƙa wajen kafa hujja Allah adali ne ba zai ce ba zai azabtar ba banda abinda in ma mala'iku suka kawo cewa ga abinda muka rubuta zaka iya cewa a ai Allah ni ban aikata haka ba wallahi rabbina ma kunna mushriki haka za su rantsa wallahi ya Allah ba shirka muke yi ba si musu yayin da suka ga haka to sai Allah ya rufe bakin sai a ce hannuwan su magana kafafun su shaida sannan za su fada sannan za su ce lima shahidtum alaina yaya kuke mana shaida qalu antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un Allah da ya sanya komai mai magana yayi magana shine ya sanya mu kai magana to kaga wanda yake nuna cewar ikon Allah haka yake yana rataya da abin da yayi umarni da shine in yace ma in yace hannuwa su yi magana haka za su yi magana in yace kafa ta yi magana haka za ta yi magana to Allah ta'ala yace walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun da mun so da sai mu damke wato idanuwan su mu damke su ya zamanto mun shafe idanuwan su fastabaqu as-sirat sai su rinka gaggawa domin su ga ina ce hanya saboda babu ido fa anna yubsirun ta ya za a yi su gani walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim da mun so da sai mu shafe su a inda suke wato mu shafe halittar su su zamanto burrai ko al-hinzir famastata'u mudiyan wala yarji'un ba za su sami ikon kai komo ba wala yarji'un ba za su iya komowa ya zuwa ga gidajen nasu ba wannan duk bayanin kudrar Allah ne cewa da a duniya Allah ya so kamar yanda Allah ya shafe wato tunanin su ya zamanto sun makance a zuci ba su samu zuciya budaddiya ba to da hakikatan ma Allah da ya shafe ganin su ya zamanto ba su gani ba wannan yana ɗaya daga cikin asrar na Allah da yake da iko da shi wanda kuma wannan sura ta kunsa cewa duk wani wanda yake gaba da annabawan Allah yake gaba da gaskiya in Allah ya so sai ya sanya ganin sa ya zamanto ya shafe shi ba za su gani ba shi yasa an ruwaito yayin da mushrikai suka taru suna suka yi gungu suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida su sare shi sai ya fito yana karanta wannan sura ta yasin yana zuba musu turbaya Allah ya makantar da su domin Allah yana da iko akan haka to Allah yana fadan wannan yake tabbatar da kudurarsa saboda haka tasirinta yasa Allah madaukakin sarki ya makantar da makiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma sanya su suka dankwafe a inda suke suka ba za su iya kai komo ba ballantana su dawo sai daga baya suka zo suna tambaya ina yake aka ce ai ya fita gashi nan har ya zuba muku kasa akan kawo kanku kowa sai ya duba kansa sai ya ga kasa ta bubbude shi bai sani ba to Allah kenan haka Allah madaukakin sarki yake bada kariya da annabawansa da mu'minai da annabawansa kuma yake wato yaki gare su yake kuma dakile waɗanda suke gaba da al'amarin sa da al'amarin manzannin sa Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waliyansa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka sa'ar karshe ta ranar juma'a wanda kake karban addu'ar bayinka gashi muna cikin masu azumi wanda kake karban addu'ar su Allah muna roƙonka karba addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah muna roƙonka dukkan wani alkhairi wanda kake bayarwa ga bayinka Allah ka bayar da shi gare mu dukkan wani sharri da kake kawar da shi daga bayinka Allah ka kawar da shi daga gare mu ya Allah abinda tunanin mu bai kai ya zuwa gare shi ba na alkhairi da kake ba mu bayinka Allah ka sanya mana cikakken rabo a ciki Allah abinda tunanin mu bai kai ya zuwa gare shi ba na neman tsari daga sharri wanda kake kawar da shi ga bayinka Allah ka tsare mu daga gare shi akwai ƴan uwan mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah ka ji kan magabatan mu akwai ɗaya daga cikin malamai na wannan al'umma Sheikh Said Al-Hassan Jirgir wanda Allah ya masa rasuwa jiya muna roƙonka Allah ka karbe shi cikin salihai Allah ka gafarta masa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka shigar da shi cikin taron malamai malamai na Allah masu kiraye zuwa ga Allah Allah ka karba ayyukansa kyawawa Allah ka yafe masa kurakuransa Allah ka sauƙaƙe hisabi a gare shi Allah ka bashi aljanna Allah waɗanda akwai dan uwa wani direba na CTV wanda yake ta zuwa nan yana taraddudi yau da safe mahaifiyarsa ta rasu Allah ka gafarta mata akwai dan uwa Malam Salu wanda muke tare da shi a cikin wannan majalisi shi ma babban sa ya rasu yau da asuba muna roƙonka Allah ka gafarta masa masu neman addu'o'i muna roƙonka Allah ka biya mana bukatun mu baki daya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Malam Abdul Wahab Allah ka inganta masa lafiya Senator Muhammad Bello Allah ka ba shi lafiya Allah dukkan waɗanda suka yi mana wasiya da suna neman addu'a akan Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka ka ba mu aminci daga dukkan tsoro Allah ƴan uwan mu wanda suke fuskantar barazana musamman a jihohin Sokoto da Kebbi da Katsina da Zamfara muna roƙonka Allah ka amintar da su Allah ka tafi da wannan halin tsoro da ake fama da shi Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ƴan uwanmu da suke Palestine da suke fuskantar barazana daga makiyansu Yahudawa Allah muna roƙonka ka amintar da su Allah ka sanya musu majibinci daga gare ka Allah ka sanya musu mataimaki daga gare ka Allah muna roƙonka ka ba mu sauki daga cikin tsananin da ake ciki a cikin wannan al'umma Allah abinda muke gani na samun sauki da aka so mu samu akan hauhawar farashin kayan abinci muna roƙonka Allah ka cika mana ni'imarka Allah ka cika mana ni'imarka Allah ka cika mana ni'imarka Allah ka ƙara mana sauki a cikin al'amuran mu Allah ka inganta tattalin arzikin wannan ƙasa tamu Allah jagororin siyasa na wannan al'umma muna roƙonka Allah ka shirye su Allah ka shirye su ya zuwa ga abinda zai inganta rayuwar al'umma Allah ka shirye su ya zuwa ga abinda zai kyautata halin bayi Allah ka ba Allah ka inganta shugaban bancin wannan kasa Allah ka inganta shi akan kawo rahama da sauki ga bayinka rahmatika ya arhamar rahimin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar allahumma anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamar rahimin allahumma inna nas'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min alsharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.